This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 2 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji fashin baki game da nasarar da Najeriya ta yi kan Angola a kwata final da suka buga dazu a gasar cin kofin Afirka.
To abinda nasarar da aka samu yau yake nufi na kwata final wato wasan gabga na kusa da na karshe shine cewa zamu buga wasan kusa da na karshe semi final kenan.
Za a ji karin bayani kan sai wasu jiragen yaki da Najeriya ta yi daga Amurka da wasu kasashen.
To da wannan gwamnatin ma ta shigo daga June shekarun da ya wuce zuwa yau mun kaɗi sabon jirage guda 5 kuma muna jiran kusan 45 da za mu kaɗa daga yanzu zuwa December.
Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Mai da kaina ke gabatarwa, inda yau zai taɓo ikirarin da headquarters tsaron Najeriya ke yi cewa tana samun galaba kan ɗan ta'adda, da kuma yadda a ɗaya ɓangaren ɗan Najeriya ke ta kokawa har da gudanar da zanga-zanga kan rashin tsaron. To amma kafin nan ga Zahar Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da bada tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe 15 masu bada agajin sun dakatar da bada tallafin bayan da Isra'ila ta yi zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da tace na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta, ta ce ma'aikatan 12 ne suka shiga cikin mummunan harin na ranar 7 ga watan Oktoba, inda 'yan ta'addar Hamas suka kashe mutum 1,200 tare da kuma kama wasu 253 a Gaza. Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya, inda ta tayar da wata babbar gobara wadda ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki, lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashi akalla mutum 3, yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Muara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Zainab Sidi, yar jarida ce da ke yi wa sashen Swahili na muryar Amurka aiki.
It went on for like 25-30 minutes of just explosive, loud explosives.
Tace an kwashe minti 25 zuwa 30, abubuwan na ta fashewa. Daga baya hakan ya sa sararin samaniya ya yi jajawur ya turnike da hayaki. 'Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter and Gamble da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya, tare da kubutar da mutane 7 da aka yi garkuwa da su, lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza, a cewar ofishin gwamnan yankin. Ofishin gwamnan Kuceli ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba, sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta citura. Kamfanin na P&G ya gode wa hukumomi kan yadda suke shawo kan lamarin wanda ya garkuwa da mutanen ya shiga masana'antar yankin masana'antu ta Gipsa a lardin Kuceli da misalin karfe 3 na rana agogon GMT. Kamfanin dillancin labarai na Demororin ya faɗa cewa ƴan sanda sun garzaya wurin da lamarin ya faru tare da lallashin sa da ya mi ƙauya. Kafofin yaɗa labarai sun ce waɗanda aka yi garkuwa da su maza shida ne da mace ɗaya. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake rangadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ta ce sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu na nazarin harba makaman da Koriya ta Arewa ta yi a yankin yammacin tekunta. Ya ce sojojin Koriya ta Kudu sun gano makamai masu linzami da dama amma ba su bayar da takamammai ko guda nawa ne ba ko irin nisan tafiyar da za su yi idan an harba su. Harba makaman waɗanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a shekarar 2024. Na zuwa ne sa'o'i bayan da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya sake mayar da hankali kan ƙarfafa sojojin ruwansa. A yau Juma'a, hukumomi sun ce fiye da 'yan gudun hijirar Rohingya 100 ne suka tsere daga wata cibiya da ake tsare da su a Malaysia bayan wata zanga-zanga. Inda aka tabbatar da mutuwar ɗaya a wani hatsarin mota da ya ritsa da shi. Wannan shine karo na biyu a cikin shekaru biyu da irin wannan ya faru. A shekarar 2022, 'yan gudun hijirar 528 sun gudanar da zanga-zanga tare da tserewa daga inda ake tsare da su a jihar Funan a ta arewacin ƙasar. An kashe mutum shida a lokacin da suke kokarin tsallaka wata babbar hanya kuma an sake kama mafi yawansu. Director General na hukumar kula da shige da fice Roslyn Juso ya bayyana cewa a cikin wata sanarwa fursunoni 131 ne suka tsere daga wata cibiya a jihar Farak da yammacin ranar Alhamis. Kusan ma'aikata 400 ne aka tura domin farautar su, in ji shi. Ba tare da bayar da cikakken bayani kan abin da ya haddasa lamarin ba.
Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda ba a rasa ji ba, Najeriya ta ƙibgi ƙasar Angola da ci ɗaya da nema a gwabzawar kwata final ta gasar cin kofin Afirka da aka yi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast. Don jin fashin bakin wannan fafatawa mai so sarai, na tuntuɓi tsohon shugaban ƙungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Suwan kuma mai fashin baki kan harkokin wasanni Alhaji Sa'idu Abubakar wanda ya ce,
to alhamdulillah za mu ce wannan karawa da aka yi tsakanin Najeriya da Angola wasa ya yi kyau tunda abinda ake kawsa ake cewa wai bukatan dara kasawa. To an ci Angola ɗaya da nema duk da cewa akwai ƙwallo ta biyu da aka hana wanda Victor Osimhen ya ci, amma wannan ba matsala bane tunda dai abinda ake bukata dai a ci kuma an ci din. Saboda haka wannan wasa gani na ya yi kyau alhamdulillah.
Me yafi burge ka game da wannan karawar? Me kuma yafi bata ma rai?
To abin da yafi burge ni a wannan karawa shine yadda Najeriya ta tun farko a karan farko na group rukuni bata yi wani abun a zuwa gani ba, sai gashi kuma Allah da ikon shi ya kawo ta har zagaye na biyu. Daga zagaye na biyu ta zo ga wasan dabta na kusa da na ƙarshe wanda kuma aka buga yau da su da Angola. Allah ya ba su nasara, suka ci ɗaya da nema. To wannan abin ya burge ni matuƙa, don ni ban zaci ma hakan zai samu ba, kuma abin da yafi bakanta mun rai a ciki shine yadda Najeriya ba ta samun cin kwallaye da ya kamata. Yanzu ya kamata a wannan wasan a ce mun ci kwallaye fiye da daya, haka wasan baya da muka ci biyu ya kamata a ce mun ci fiye da biyu, mun na muka koma na rukuni kuma daga mun ci daya sai wani mistake yayi kuskure sannan kwallon ta shiga ragansu da haka muka kai gaggaci. Amma kowa ya san irin wasan Super Eagles a baya, ya san cewa kungiya ce mai cin kwallaye ba ɗaya ba ba biyu ba, ta dingi ya bawa kenan. To amma wannan karin abun da ya faru dai ni ban ji dadin shi bane yadda ba ma cin kwallaye da yawa. Yawa wannan shine.
Su waye ƴan wasan Najeriya uku da kuma ƴan wasan Angola uku da suka fi burge ka?
To alhamdulillah gaskiya ƴan wasan Najeriya da suka fi burge ni, na farko dai wanda ya ci kwallon Ademola Lukman, sai kuma na biyu Victor Osimhen, sai kuma goalkeeper Najeriya da ya tsara raga da kyau. To wayannan guda ukun gaskiya sun burge ni. Su kuma gaskiya Angola wanda suka fi burge ni a ciki, gaskiya fi sabilillahi su ne lamba bakwan su da lamba shida da lamba ashirin wanda duk sun samu katin gargadi. To wayannan katin gargadin da ya basu yasa aka basu yasa sun yi sanyi, saboda in suka sake wani kuskure jan kati ne zai biyo baya. Saboda haka ni wannan katin gargadi da suka samu yasa sun burge ni a ciki, saboda ya jawo mana sanadiyar yanda za mu same su da laushi kuma muka samu dan Allah ya ba mu nasara.
Me sakamakon wannan quarter final ke nufi kenan a gasar ta cin kofin Afirka?
To abinda nasaran da aka samu yau yake nufi na quarter final, wato wasan gab da na kusa da na karshe, shine cewa za mu buga wasan kusa da na karshe semi final kenan. To kuma ina tabbatar maka da cewa in Allah ya so yarda, ya kamata a ce dai su kungiyar kwallon kafa na Super Eagles sun koyi darasi daga wasannin baya da suka yi kafin wasan semi final, wato kusa da na karshe. Saboda idan aka zo shi, duk yadda za a yi su yi kokari, ba wai su kare ragan su kawai ba, a su sa kwallo a ragan abokan karawansu. To wannan abin da yake nufi shine cewa Najeriya ba kan wallasa bace, dan yadda in aka duba da muka taso ba armashi, sai kuma gashi yau Allah ya kawo mu karshen wannan wasa na yau mun ci daya da nema. To wannan ya nuna cewa Najeriya ba kan wallasa bace, kuma yana nuna cewa wasan da zamu buga na kusa da na karshe shi ma wasa ne wanda yake ya kamata mai horar da wasan kwallon kafa na Najeriya, wato Jose Pesiro, ya tashi tsaye tsayin daka kar ya dauka cewa ai yayi nasara tunda ya kai wannan rukunin. Wannan ba shi bane, kawai a tashi tsaye ai kyakkyawan shiri saboda a ga cewa an kai wasan karshe, wato final.
Tsohon shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Swan Alhaji Sa'idu Abubakar ke fashin baki kan karan battar Najeriya da Angola. Da batun wasanni kuma sai na tsaro, inda za a ji ƙarin haske kan sayo wasu jiragen yaƙi da Najeriya ta yi daga Amurka da wasu sauran ƙasashen. Hassan Mai na kaina gare ka.
Akwai guda helicopter guda 12 da zamu karba daga US, ana kiranta AH-1 Zulu attack helicopter.
Kakakin helicopter rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Vice Marshal Edward Gabquate ke mana ƙarin bayani akan wasu jiragen yaƙi da gwamnatin Najeriya za ta samar musu a wani matakin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da yaƙi cinyewa. Air Vice Marshal Edward Gabquate ya ƙara da cewar,
tun kamun wannan gwamnatin ma ta hau, Allah ya sa ana ta siyo mana sababbin jirage. Ka tuna shekara uku ne ko hudu da ya wuce aka siyo mana Super Tucano. To da wannan gwamnatin ma ta shigo daga June shekaran da ya wuce zuwa yau, mun karɓi sabon jirage guda 5, kuma muna jiran kusan 45 da za mu karɓa daga yanzu zuwa Disamba na wannan shekarar. Akwai guda helicopter guda 12 da za mu karɓa daga US, ana kiranta AH-1 Zulu attack helicopter. Akwai sauran guda 4 daga Turkey da TK-129 attack helicopter, guda 2 sun iso, sauran guda 4. Akwai fighter aircraft guda 24 za mu karɓi daga Italy. So akwai su daban-daban nan da can. So Allah ya yarda kamun ka shekarar nan za mu kada inventory din mu.
Kamar ka dai, kamar akwai ta magana su Italy, su US, da sauransu, kamar daga Russia ba mu sani. Wala da jiragen da Russia su ma
Hassan Russia tuntuni da mun sai jiragawarin su so muna da muna aiki da su domin muna suna maintenance din jirage muke da su yanzu amma yanzu ba wani jirgin da aka siye daga Russia kamar MI-17 da MI-117 da crashing da wadatun duk wayannan daga Russia ne so akwai jirage su da muke da shi amma most times yanzu muna neman spare parts da maintenance su amma mun dade muna aiki da su mu ba mu a duba mu muna neman jiragen za su yi mana aiki ne ba wai za mu ce wai domin wannan kasar da wani a'a
ita ma ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da cewa za ta sai dama Najeriya jiragen yaki guda 12 da kudin su ya kai darajar dalar Amurka miliyan 1,000 ta Abubakar MS masanin tsaro ne
yanzu in ka duba ba African kasashe kaman a ce Egypt da Algeria da ma South Africa suna gaban Najeriya idan an zo ta makamai na kayan yaki Najeriya tana da population din kusan mutum miliyan 220 amma kuma a zo a ce karfin sojan Najeriya bai kai na kaman Egypt ko South Africa ko Algeria ba kaga kuma Najeriya population din su da challenges da Najeriya take fuskanta ya ninkana su kusan su uku ko su hudu
to ko in an kawo waɗannan jirage ina da ina ne ya kamata a kai su domin su yi aiki Win Commander Musa Isa Salman tsohon Hafsa ne a rundunar sojojin saman Najeriya.
Kusan zan ce duka fagen da muke da su a Najeriya ko ƴan Boko Haram ko ƴan kidnappers dai duka dai abun ɗaya ne da kuma arewa maso tsakiya wato North Central kin kai har ga kaiwa yanzu nan da muke magana akwai irin waɗannan mutanen kamar a ce a South East.
Win Commander Musa Isa Salman Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Hassan amma karfa kai nisa saboda zaka gabatar da shiri na gaba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba irin bayanan da hukumar tsaron Najeriya ke cewar tana samun nasara wurin arangama da ƴan ta'adda yayin da ɗaya gefen kuma wasu ƴan Najeriya ke ƙara cewa wayyo Allah to madalla a cikin shirin namu na yau zamu duba irin yadda hukumar tsaron Najeriya ke gane irin nasarorin da take cewa ta samu a ci gaba da yaki da ƴan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya inda kuma wasu daga cikin al'ummar jihar Kaduna ke kara kokawa bisa wannan aika-aika na ƴan ta'addan da ta kai har sun shirya wani zanga-zangar lumana a fadar mai martaba sarkin Zazzau.
Troops conducted raid operations in Igabi and Sanga local government areas of Kaduna state.
Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar lulluɓar tsaron Najeriya kenan Major General Edward Buba ke bayyana wasu samame da mayakan Najeriya suka kai akan ƴan ta'adda a yankunan ƙananan hukumomin Igabi da Sanka a jihar ta Kaduna. Daraktan kazalika ya ce dakarun sun kuma kai irin wannan samame a yankunan Cikun da Kankara da ke jihohin na Kaduna da makwabciyarta Katsina. A gefe ɗaya kuma wasu talakawa daga yankin Tumburku a gundumar Kidandan ke karamar kumar Giwa a masarautar Zazzau da ke jihar Kaduna. Ƙalubalen tsaron ya kai musu matuƙar tikewa. Sun shirya wata zanga-zangar lumana a kofar fadar mai martaba sarkin Zazzau don jan hankalin mahukunta bisa irin yadda suke ɗanɗana kuɗin su a hannun 'yan bindiga daɗin.
Muna so ne mu fiye kuɗi, mu biya kamfani wannan bashin. Duk bata ise su ba, wai wannan bata ise su ba, kuma sai sun za mu gyara amfanin gona, su ce tsare mana su mana gadi, haka suke gadi mu biyo su, mu biya su, su lafo mu, su kawo. Ka gane ko, muna zaune a haka, bata yi ba. Yanzu na ba daukar da su ba. Kashewa su ce, jiya mun yi da na yi mutum biyu, mun lissafa sun ba mu da 'ya'ya marayu sama da 30. Ba mu ta makaranta, ba mu ta lahiya, ba mu ta abinci, dole yanzu ta mana kurun mu ce. Abin da muke so mai martaba su ce roƙa mana waje mai girma gwamna da mai girma shugaban ƙasa. Ya neman mana zama lahiya, a kai mana jami'an tsaro Tumburku su tsaya. Ba mu ɗaukan albashi ne muna da mai digiri jirgir amma bai daukan albashi noma yake mun isa mu ci da jihar Kaduna amma yau ga dan cin urku bai iya ci da kanshi malamai ka tambaye ka je za mu yi shuma ne kula suna da almajirai a garin mu ne mutum musu hudari na sadaka da su da almajiran su da sauran masu zuwa a fababa gama gari buhu daya ya gagara bana ba abada ba buhu daya me zakan buhu dubu bai zakan buhu daya ba Allah ya isa amma ne ba saba sarki muna roƙon shi ya taimake mu Amir Abubakar dan manya
Imam Galadima tun barku Shamsuddin bin Hamza Imam Galadima tun barku mun zo da jama'a wanda suna a nan sai wai kuma bun samu damar isowa ba wanda duk an koro su mafi akasarin suna nan zaune cikin zare ne mafi akasarin mu yanzu gida bai kwana wana sai mu je muna kwana a cikin gonaki mun yi kuka mun sani cewa babu wata ƙasa da za ta zauna lafiya babu wata al'umma da ta zauna ya ba madama aka ce ba hukunci ba hukuma a wurin muna roko daga sarki ya kai mana koke zuwa gwamnatin jaha zuwa shugaban kasa a taimaka mana da jami'an tsaro daga baki yankin Galadima abinda ya tumburko har zuwa Kidanda idan ka bar Galadima ba za ka ƙara ganin jami'an tsaro ba har sai ka dangana da Kidanda daga nan an sake mu a matsayin cewa ɗan ta'adda ne ke kashe mu kwata-kwata sai dai wanda yayi wani ƙarfi ya kashe wani babu hukuma babu hukunci roƙon da muke yi shine a taimake mu da jami'an tsaro a wannan yanki idan babu jami'an tsaro idan mun tashi mun dawo nan me ake son mu zama mafi akasarin mu daga mu ba mu san cewa ba mu iya sana'a ba noma muka sani da kiyo idan an koro mun dawo ba riki mai zami so kuke mu kawo muku ƴaƴan mu kuri ƴaƴan ku suna bata su da mun zo za a rika cewa wannan ƴaƴan gudun hijiran nan ne ba mu da accommodation din da mu dauke halin iyalan mu ba mu da kudin da mu biya education din yaran mu ba mu da kudin da mu biya provision na cikin gari to idan mun kawo muku su in ba so kuke rika zinace-zinace da ƴaƴan da muka haifa mun suke so shi a gabanin nan da mu mun yi iya bakin kokarin mu tunda mun fara hakurin ya ci tura kai gama ya ce wai mai zan mu taimaka mi mu sai da masaran mu mun sai mukami mu kuma ba mu yarda da cewa mu dauki makami da hannun mu mun yarda cewa akwai hukuma ta zo ta shiga wannan hidima shine kawai hukuma ita ce mai hukunci ba wai civilian ya dauki makami ya je ya ki dan wanshi civilian ba mu fatan mu shine a zo a taimake mu da jami'an tsaro mu zauna lafiya mu ba ga tana muke so ba zaman lafiya muke nema mun yi zabe mu ƴan siyasa ne kuma mun zabi shugabannin mu domin su taimake mu ne ba domin maula
sunana Muhammad Muhtar sai da aka mun kawo wannan kuka ne wajen baban mu mai martaba Malam Ahmad Nuhu Mali sarkin Zazzau sakamakon irin abubuwan da ake mana mu dai ya riga ya bi cikin mu mun magaji da shi mutanen nan ƴan ta'addan nan muna nesa da su bai kamata a ce garin Kudu muna bakin hanya a ce irin wannan abubuwan yana zuwa yana samu ba mutanen nan da rana za su iya zuwa su shigo da yamma da dare at any how day za su iya zuwa su shigo sai da haka mun san muna da hakimi amma matsayin yanda muke ƴaƴansa na gidansa kusa da shi muna karkashin sa daga Kidandan sai garin Kudu mu in dai a wannan irin abubuwan ne dan da ake mana kuma Allah mu riga mun gaji da shi kuma daga bude bakin wani magaci ya ce wai mu bude wai mu kawo kudi mu sai bindiga kowanne hakimi mu kawo kudi da mu sai bindiga to kai sai ya da gwamnatin da kake karkashin ta sai ita ba ta iya kare ka ba sai kai ne zaka sai makamin da zaka raka kanka sai da haka mu kira mu muna kira ga mai girma baban mu Malam Ahmad Nuba Mali muna roƙon shi da ya kai mana koken mu zuwa ga mai martaba Malam Ubasani da Allah da kawo mana ma'aikata a garin mu da yankunan mu baki daya muna kira ga wannan kira Allah
daga bisani wakilin al'ummar garin na Tumburku cikin hawaye da tashin hankali da ya fara karanta takardar koken su ga mai martaba ya gaza kammalawa inda ya barke da hawaye inda dole aka samu wani ya ci gaba
mai martaba ga muhimman abubuwan da suka dame mu na farko shine wa'annan mutane suna kwashe mana mutane kuma suna mana kisan gilla abu na biyu sun hana mu noma a gonakin da kiwo sai kuma suna sa mana tara na makudan kudi a gida da gonaki abin da ya fi kowanne baƙin ci
Allah ya sa mutum sarki kamar yadda ya faɗa bashin mutanen da kuma kisan gilla sun hana su noma a gonaki da kiwo ma'ana kafin noma da kuma bayan noma da kuma kwashe amfanin noma sai na uku ga fasikanci da matar take kan idanun mazajen ya sun mai da mutane kamar ba 'yan ƙasa ba yanzu haka ba mu da abinci da za mu ci saboda bala'in waɗannan mutane kuma suna shiga gidajenmu da rana suna daukar mana awaki akan gidanmu. Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ke faruwa a wannan gari. A ƙarshe muna roƙon mai martaba sarkin Zazzau bisa adalcin sarka da muke sani a taimake mu a kawo mana ɗauki na gaggawa na waɗannan fitintunu da suke damunmu.
Daga bisani kuma mai martaba sarkin Zazzau ambasada Aman Nuhu Bamalli ya maida martani.
Ba abu ne wanda ke duk sai an zo an tara mutane an da tara musu da hankali ba. Kuma duk wayannan abubuwan nan kullum mun fito da su ba a sallah da na bude waya da abin da nake fara gani ke ga su kuma su ba duka yana cika wayarsu. An kashe wannan a wannan an kwashe mutane a wancan gari da sauransu. To yaya mutum za ka yi iyaka a kokari a ba mutane haƙuri sannan kuma a nuna musu irin cewa haɗa kan wuri ɗaya to shi ne zai sa ku zama kuna da ƙarfi. Amma duk wanda ya ware daban ba za a samu ƙarfin da za a yi wa wasu abubuwa. To don haka irin muna ba ku haƙuri kamar yadda Lalisi Wazir yana magana mutane a yi haƙuri. Wannan kuma ya ta abin da za mu yi za mu sanar da su gwamnati a sanar da gwamna da kuma su commissioner na internal security ne saboda a ƙarshen shi ne wayannan sojoji da 'yan sanda da duk wayannan vigilante da suke wanda ke za a san abin da za a yi emergency wanda za a ce da su gaba gare ku.
Mai martaba sarkin Zazzau ambasada Dr. Ahmad Nuhu Bamalli. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke Kaduna Isa Lawar Ikara da kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti, sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastino a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe 15 masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafinsu bayan da Isra'ila ta zargi cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar 7 ga watan Oktoba. Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da babbar gobara wadda ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum 3 yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Mwara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter & Gamble da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya tare da kubutar da mutane 7 da aka yi garkuwa da su. Lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin Isra'ila ke yi a Gaza a cewar ofishin gwamnan yankin. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harban makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandu da Wamai, da kuma shi injiniyan mu na yanzu Andrend, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.